sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tusula ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 9 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai.
To Aisha, ana sauran kasa da wata guda a yi zabe. Kamuwa da cutar COVID-19 da shugaban Amurka Donald Trump ya yi, ya sake dawo da batun annobar akan gaba a gangamin yakin neman zaben shugaban kasa. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump yake fuskantar koma baya a kurun jin ra'ayoyi a kasar, shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke, kuma suka samu taimako da gwamnati ya yi wa sashen noma. A jiya Alhamis ne kuma aka sako madugun yan adawan kasar Mali Ismail Sisi, wanda aka yi garkuwa da shi da wata ma'aikaciyar jin kai ta kasar Faransa Sofia Petrodin da wasu yan kasar Italiya guda biyu.
Kanin labaran kenan. Bayan kasin farko na labaran duniya, za a ji cewa kawo yanzu masana tattalin arziki a Najeriya sun fara maida martani game da kasafin kudin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar gaban majalisar kasar a jihar Plateau Najeriya. Hukumar lafiya a jihar ta ce ta samo wata sabuwar dabarar yaki da cutar coronavirus a jihar.
Nan sabon tsari din shine ana ce da shi box in, wato kaman ka buga kwallon ya shiga cikin wani akwati ne haka, wato kwayan cutan kenan.
Sannan kamar kowace Juma'a, yau ma muna tafi da shirin da dan gari da nasihar Juma'a. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ana sauran kasa da wata guda a yi zabe. Kamuwa da cutar COVID-19 da shugaban Amurka Donald Trump ya yi, ya sake dawowa da batun annobar kan gaba a yakin neman zaben shugaban kasa. Yayin da gwamnati take kokarin kare martaban shugaban da yake murmurewa cikin gaggawa, kwamitin yakin neman zaben sa na kokarin bayyana rashin lafiyar shi a zaman wata hanyar lashe zabe. Tunda ya dawo daga asibitin soja na Walter Reed, Trump ya ɗaukaka kimarsa na shugaban kasa mai ci yayin da yake shirin dawowa bakin aiki. A ranar Laraba ya bar gidansa na shugaban kasa, ya je yayi aiki na ɗan lokaci a ofishinsa na Oval, inda ya karɓi bayanai akan matsayin makociyar guguwar nan ta Delta da tattaunawa da aka yi da 'yan Democrat a majalisar wakilai akan kuɗaɗen tallafawa da za a baiwa 'yan kasa. A yayin da yake jinya, Trump ya ci gaba da wallafe-wallafen sakonnin Twitter, ciki har da caccakar da ya yi wa abokan adawar siyasarsa da batun Amy Coney Barrett mai tsaurin ra'ayi da ya zaɓa zai naɗa ta alkalin kotun koli, da wasu sakonni a kan tabbatar da samun lafiyarsa. A hali da ake jin kuma, yayin da shugaban Amurka Donald Trump yake fuskantar koma baya a kurun jin ra'ayoyi a kasar, shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke, kuma suka samu taimako da gwamnati ta yi wa sashen noma. Wakilin muryar Amurka Kani Farbod ta ce baicin annobar coronavirus batun taimakon cinikayya na cikin zukatan manoma, yayin da suke shirin kada kuri'a a ranar 3 ga watan Nuwamba tsakanin shugaba Trump da abokin karawarsa na Democrat Joe Biden. Ma'aikatar aikin gona ta Amurka ta faɗa yayin da ake rikicin cinikayya, farashin waken suya ya yi kasa da kashi 35 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019 ko kafin annoban coronavirus ta rage adadin da China take sayi. Haka farashin masara, ɗaya daga cikin muhimman amfanin gonan Wendell Shiwama, ita ma ta yi kasa da kashi 44 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019. Ya ce bai ga wani farfaɗowa da aka samu ba. Ya ce farashin ya yi muni matuƙa a cikin wannan shekara. Abubuwa da dama da na sayar ya yi kasa sosai fiye da abin da nake tunani zan samu. Haka ne yasa manoma kamar Moore da Shwama suka ce shirin taimakawa kasuwanci da ma'aikatar nomar Amurka ta kirkiro da ke biyan manoma tun cikin shekarar 2018 yake agaza musu, yayin da gwamnatin Trump take sabuwar tattaunawar cinikayya. A jiya Alhamis aka sako madugun 'yan adawan kasar Mali Ismail Sisi, wanda aka yi garkuwa da shi da wata ma'aikaciyar jin kai ta kasar Faransa Sofia Petrodin da ma wasu 'yan kasar Italiya guda biyu, a cewar ofishin shugaban kasar Mali, bayan lokaci mai tsawo da suka kwashe a hannun mayakan jihadi. Sakin Nasu ya biyo bayan zaman tankiya na ƴan kwanaki kamar yanda rahotannin suke faɗa cewa hukumomin Maliki sun saki wasu da ake zargin mayakan jihadin ne a ƙarshen mako da ake sa ran za a yi musaya da su sai dai ba iya ganewa ba ko an biya kuɗin fansa. Wani sakon Twitter daga fadar shugaban kasar ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su suna kan hanyar su zuwa Bamako babban birnin kasar. Sanarwar fadar shugaban kasar da ta kara da cewa an yi nasarar sako su ne sakamakon kokari da jami'an tsaron Mali da wasu kawayen kasa da kasa suka yi amma ba ta yi wani karin bayani ba. Hukumomin Mali da na Faransa ba su tabbatar ko sun musanta cewa akwai wata tattaunawa da ke gudana akan yiwuwar sake mutanen.
Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kawo yanzu dai masana tattalin arziki a Najeriya sun fara mai da martani game da kasafin kudin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar kasar na naira trillion 14. Wakilin mu Babangida Jibrin ya aiko mana da wannan rahoto.
A kasafin kuɗin na shekara ta 2021 dai gwamnatin ta Najeriya ta ware naira trillion 13 idan aka yi la'akari da farashin albarkatun man fetur da Najeriya ta dogara da shi na dala 40 akan kowace gangan man fetur da ake sayarwa a duk rana wanda kuma adadin sa ya kai ganga miliyan 1.86 a kasafin kuɗin na shekara mai zuwa dai ma'aikatan tsaron Najeriya ta samu naira biliyan 840.56 sabanin fiye da naira biliyan 878.4 da ta samu a bana. Ita kuwa ma'aikatar cikin gida ta samu naira biliyan 227.2 sai ma'aikatar kula da yan sandan Najeriya da ta samu naira biliyan 441.39. Ma'aikatar ilimi ta samu naira biliyan 545.10 inda kuma ma'aikatar lafiya ta samu naira biliyan 380.21. To kwaya masana tattalin arziki ke kallon kasafin kuɗin na bana Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wanda yi masanin tattalin arziki ne da kasuwanci a Najeriya.
Kamar yadda ka sani shi wannan kasafin kuɗin sunansa kenan kasafi waton tsare-tsare ne da kuma lissafi na kuɗin da zai shigo ma ƙasar Najeriya a shekara mai zuwa ko ta wani hanya ne zai shigo misali ta hanyar haraji da kuma dukiyan kasa da ake da shi wanda ake kaiwa kasan waje a sayar fatan anan man fetur kenan. To duk wannan tsarin za a tsara kudaden da zai shigo ha kuma sannan za a tsara kuma a shekara mai zuwa din nawa za a kashe kuma ta wani hanya za a bi da shi. Daga nan ne za a yi lissafi ga abin da aka samu ga abin da ake tsaron za a kashe. Daga nan idan akwai gibi kuma gwamnati za ta nemi hanyar da za ta cika wannan gibin na kasafin kudin wanda za ta yi amfani da shi domin samar da abubuwa na more rayuwa da kuma biyan albashi da kuma sauran kananan ayyuka.
To ko ina bambancin wannan kasafin kuɗi da kuma na bana ga dai masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Yanzu idan ka duba za ka cewa haske da ƴan ƙasa za su gani kaga ana sa ran cewa hasken da ake sa ran shine shugaban ƙasa din zai la'akari da cewa adadin gwamnatin shi mulki na biyu ya zo ƙarshe wanda ba zai saki kuma nema ba. Bisa la'akari da wannan zai kokari ayyuka masu muhimmanci ko kuma kammala ayyukan da yake gani masu muhimmanci ne.
Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya.
Masana sun ce bayan cutar coronavirus ta gama barna a garuruwan gabar teku a yanzu ta karkata zuwa jihohi da ke yankunan karkara a saman tsakiya maso yammacin kasar. Wannan abu da ke faruwa na tabbatar da gazawa wurin yaki da cutar wadda ta halaka mutum 212 a cewar bayanan jami'ar John Hopkins. Ko tafi kowace kasa yawan waɗanda suka mutu amma kuma ita ce ta uku idan aka kwatanta da adadin al'ummar kasa. A 'yan makonnin nan da suka shuɗe, jihar North Dakota mai yawan al'umma ita ce kan gaba wurin yawan kamuwa da COVID-19 idan aka kwatanta da yawan al'umma. Bayan haka sai jihohin South Dakota da Wisconsin ke biye da ita. kamar yadda ta yi a manyan biranen kasar a farkon wannan shekara. COVID-19 yanzu tana barazana ainihin ga tsarin kiwon lafiya marasa ƙarfi a waɗannan jihohi masu yawan yankunan karkara. Masanan dai sun ce rashin shawo kan wannan cutar sakamako ne na jirin gazawa a wannan yaki. A ƙarshe gwamnatin Amurka ta kakaba wasu sababbin takunkumai a kan bankunan ƙasar Iran 18 yayin da Washington take ƙara matsawa Tehran lamba ta hanyar ƙara fidda ita daga cikin tsarin bankunan duniya da kuma yin katsalanda ga yunkurin da ƙasar ke yi na ƙera makamai. Waɗannan matakan da ma'aikatar Bitar Malin Amurka ta sanar a wata takardar sanarwa sun shafi bankuna 18 da suka yi watsi da takunkumin Amurka a baya. A cewar sabuwar sanarwar, sababbin takunkuman za su taimaka wurin toshe hanyoyin samun kudade na gwamnatin Iran da za ta yi amfani da su wurin tallafawa shirin nukuliyar ta da kera makamai masu linzami da ayyukan ta'addanci da taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda kana ta ƙara miyagun ayyuka a yankin. Dama tattalin arzikin Iran na fama da kalubaloli daga haramce-haramce da kuma takunkumai daga gwamnatin Trump tun bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar nukuliya a shekarar 2015. Takunkuman Amurka na yanzu sun auna sayar da mai da aiki da ayyukan kudade amma banda abinci da magunguna da kuma kayan jin kai. A cikin watan Yuni shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce kasar na cikin mawuyacin hali a wannan shekarar saboda yawan takunkumai da cutar coronavirus a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na gaba. Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta samo wata sabuwar dabarar yaki da cutar coronavirus a jihar. Madam Martina Alex Nuang, jami'ar da ke kula da cutuka masu yaduwa a jihar Plateau, ta ce sabon tsarin da suka yi wa lakabi da boxing zai taimaka wajen fadakar da jama'a akan muhimmancin fitowa don yin gwajin cutar da samun magani. Koke diddigar hukumar da ke yaki da cutuka ta Najeriya NCDC ta bayyana cewa kawai yanzu jihar na da mutane 3,499 da suka kamu da cutar ta COVID-19 yayin da mutane 33 suka mutu sakamakon cutar a jihar. Ga rahoton da Zainab Babaji ta hada mana.
Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ke kan gaba wajen masu dauke da cutar corona, wanda hukumomi suka ce saboda mika kai da al'umma da dama ke yi ne na gwajin cutar a cibiyoyin gwaji guda uku da ke jihar. Madam Martina Alex Nuan ita ce jami'ar da ke kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau.
Wannan sabon tsari din shine ana ce da shi boxing, wato kaman ka buga kwallon ya shiga cikin wani akwati ne haka, wato kwayan cutan kenan dole sai ka tura shi. So abu na farin da ake yi shine mu tabbata cewa muna testing sosai, and Plateau State na kokari a wannan domin tana cikin jihohi guda uku wanda suna kokarin testing, especially mutane da wanda ka san cewa daman sun dan maso kusa da waɗanda aka same su da wannan cutan, sai a ba su shawara su kebe kansu. In suka kebe kansu an yi gwajin nan, idan har ansa ya fito aka samu cewa akwai wannan cutan, sai a yi treatment.
Karamar hukumar Jasta Arewa tana kan gaba wajen masu dauke da cutar. Hajiya Rakiya Munka Ila Kantana ita ce jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan batutuwan da suka jibanci kiwon lafiya a Jasta Arewa.
Kamar masu makin na cikin unguwannin nan da ke ga yawanci suna da face mask, amma yan keke napep ba su da face mask, kuma su ne wanda suka wuce unguwannin ma har su yi tafiya mai nisa. Cutar coronavirus tana nan, ina karfafa mutane din Allah su rika wanke hannu ko da ba coronavirus, yana da kyau ka sa face mask.
Yan jarida na da gagarumin gudunmawa wajen yaki da cutar corona, to sai dai sau da dama suna samun cikas wajen gudanar da aikin su, kamar yadda Mr. Wika Goffen, wani dan jarida da ya samu horo kan yadda zai fadakar da al'umma illar cutar da muhimmancin yin gwaji ya shaida mun.
Kula Yumi in dan jarida ya fita neman labari, in ya samu masu aiki asibiti yayi tambaya su bashi bayanai, yana yin wuya sosai. Na biyu kuma, in kai dan jarida ya kamata ka je gunda kaman isolation center da ake kira, baka da kayayyakin da zaka sa a jiki domin ka ga cewa e kariya don kar ma ka samu wannan cutar.
A cewar Salisu Ayuba Nahuta, director a ma'aikatar lafiya matakin farko a jihar Plateau,
wannan cutar bai kare ba, don haka su bi wannan dokokin da ya kamata, wanke hannu, a sa takunkumi, ba da tazara.
Alƙalin alamar jiya Alhamis na nuni da cewa mutane 59,738 ne suka kamu da cutar corona a Najeriya, yayin da cutar ta halaka mutane 1,113 a fadin kasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, kada a manta wannan shiri na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari. Da sashen Hausa na Muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wahaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na Muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin Iga dake karamar hukumar Nasara Igon a nan jihar Nasara, Alhaji Idris Bola Muhammad. Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na Iga.
Shi masarautar Iga mu gwandari ne, wato asalin mu Hausawa ne daga Kano. Kowa ya sani yanda gwandari suka bar garin Kano a matsayin Hausawa. Mafi yawan tarihin gwandari za ga ya taso ne daga lokacin Sarki Muhammad Rumfa. To iyaye da kakanni akan an so a tilasta su su bar al'adunsu na gargajiya, wato rawa, shine suka gangaro. Kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu neman alaliyar kansu. To suka gangaro sun bar kasan Kano, an zo an yi zango a karshe. To ba wai ko mutum daya ko mutane biyu ne, a sun zo ne a tawaga. Suka zo karshe, Allah da ya kunsa, ko rikicin shugabanci ne ko kuma kowa na so nima alaliyansa ne, daga wajen sai haka bazu. To a wajen kowa ya kama nashi dan uwa. Mu mutane Iga, al'adar mu da kuma zamantakewar mu, muna da kyakkyawan dangantaka da mutanen Arusu, suna kokona local government. Daga wajen shi babban dan, wato Sarki Iga mamman kenan, shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin karshi sosai. Ta wajen sai ya bar Kano a can dajin Arusu, wato kokona local government kenan. Shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira Iga yanzu, ya zo yana farauta, yana kamun kifi, yana noma. So shi Kano nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba. Ana nan labari ne ko yaya dai, a yanda tarihi ya nuna, sai Kano ya zo ya zo a kulo ya ga wan a shi a wajen da ake kira Iga yanzu. Sai ya ce ai gashin, sai kusan duka garin gwandari suna kira mu Aiga. Abu da Turawa mulkin mallaka in sai su ce Aiga, sai sun ce Iga, sai suka gajarta da kalman daga Aiga sai Iga, domin duka garin gwandari har wa yau sunan kenan Aiga. Ai gashi, wato Aiga har yanzu haka yanda ake kira mu, amma a ta sunan Turawa, irin da Turawa suka ba mu Iga. Shi wa da Kano ya zo ya same shi, ya bashi abu, ya bashi babashi, sai yana ce ai na cikin kara su. To shine aka samu sunan Arusu. So har wa yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane Iga da Arusu. Al'ada ne, rawa ne, kai ko aure ake yi, mutumin Iga yana da kwarin guwe tafi yi abin da ya ga dama Arusu, haka ma mutumin Arusu yana da abin da ya ga dama zai zo ya yi. A ta sarauta mutumin Iga yana iya nadama mutanen Arusu, domin ya doke mutumin Arusu kanin shi ne, kuma haka mutumin Arusu ya doke mutumin Iga wansa ne, yadda aka samu tarihi.
To kaman wannan masarauta na Iga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa?
Masarautar Iga yanzu ta kai shekara kusan 500 da wani abu da kafuwa, domin masarautar Iga kusan masarautar gwandari kusan ɗaya ne, domin tun lokacin Sarki Muhammad Rumfa da aka bar Kano aka bazu an zo karshe, yanda kowa ya kama dan wansa, suka bazu sun kafa garuruka, haka Iga ma. So Iga yanzu da kafuwan ta tafi shekara 500.
Kaman kai sarki na nawa ne yanzu a wannan gari?
Ni yanzu ni ne sarki na 13 a Iga.
Wani irin mutane ne suke wannan gari bayan gwandari da kace shi ita ce kabilar ku? Akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na Iga?
shiga? Ya akwai. Muna da ego, muna da Fulani, muna da TV, muna da kabila Plateau na suna tare da mu. Akwai kabilu da dama a Inyamurai ma suna tare da mu. So gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari. Amma mu ne masu ainihin gari. Wayansu duk sun zo sun same mu ne.
Kaman wace irin sana'a wannan gari ta shahara akai?
Iyaye mu abinda suka shahara akai kenan farauta da noma. To amma yanayin zamantakewan garin domin ya kewaye ne da ruwa. So daga baya aka zo aka kwade ta maganan kamun kifi, dalilin da a yau kirari iga kira iga turakan kifi.
Na magan tambaye ka shin kuna da wani kirari ne na gari na musamman?
Duk yanda ina jihar Nasarawa nan ne, kowa zai maka in ka ce zaka je ga zai ce iga turakan kifi. Amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma, amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi, kuma kowa a jihar Nasarawa an samu da sana'an kifi. Dalilin da in ka ce zaka je ga za ce iga turakan kifi.
To bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar iga. Shin kaman da menene ne matsalolin ku da kuke buƙatar gwamnati ta magance mu?
Muna da kalubale da dama. Wato babban kalubale shine magana hanya. Mu mutane iga rokon farkon da zamu magone shi shine su dube mu da idon rahama. Allah da ikon sa shi tsohon gona Senator Umar Tonko Almakura ya so ya bude wani hanya daga Lafiya ya bi Kwandare ya wuce zuwa Kefi. To da wannan hanya Allah ya sa gwamnati ta kammala ta ne. To mutane ga muna da saukin al'amari magana anya. To rokon da zan ma wannan shi gona mai tosai gona engineer Abdullahi Sule, wannan hanya muna roka yayi kokarin ya dawo ya mayar mana da wannan hanya ya gyara ta daga wajen daga babban hanya yayi hanya zuwa iga. Bayan wannan sai magana makaranta. Yanzu secondary school da aka iya cikin gari iga sama da shekara 20 yanzu, ika har yanzu ba wani structure hakan da gwamnati ta ce ta gina mana. Duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina. Muna roƙon arziki mai girma gona engineer Abdullahi Alhaji Sule ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na iga, zai taimaka mana ba kaɗan ba. Sai kuma maganan wutar lantarki, wannan dai mun ga an kafa mana itatuwa an sa wayansu wayoyi. To da gwamnati za su duba mana wannan shashi za mu yi murna, domin ba komin da ya rage yanzu illa a karasa wayoyi na kurun a zuwa mountain transformer sai ba mana a ba mu wuta. In Allah ya yarda, in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi, wallahi ba zai dauke musu wani babban kudi ba, wuta zai kasance a gari iga.
To batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsaro fa ba ku da matsala?
Maganan ruwan sha gaskiya fi sabilillah ba mu da matsala, domin shi mai girma tsohon gona Boho kusan guda 7 ne mana wannan gari. Boho in maganan ruwan sha ba mu da matsala. To maganan tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gaba da ba ma Nasarawa State ko iga ba. Wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da shagidansa, sai dai roƙon Allah. Sai dai kuma mu ma sarakuna muna da namu role da zamu play, domin ba za mu bar gwamnati ita kadai maganan tsaro ba. Dole mu ma sai mun bada goyon baya, mu ma yaran mu gargadi maganan zaman lafiya, kuma mu tarbiyyantar da su yanda ya kamata. In ba haka ba, maganan tsaro mun ce zamu bar ma gwamnati mu kadai ta magance maganan tsaro. To fi sabilillah mu ma gwamnati adalci ba. Maganan tsaro magana ne wanda ya shafi kusan ko ta ina.
To bisa la'akari da irin kalubale da al'ummar garin iga suke fuskanta, sai na garzaya ofishin kwamishinan kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar Nasarawa Alhaji Yusuf Aliyu Turaki, domin jin ta bakin sa irin kokari da gwamnatin jihar Nasarawa take yi wajen magance irin waɗannan kalubale.
Muna wa Allah godiya da ya kawo mu wannan karni a karkashin wannan gwamna Abdullahi Sule. Dama yana da kudiri na duk aiki da aka fara kamin zuwan shi da ya karasa su. Ire-iren su suna da yawa. Ga nan ma a government house akwai inda aka sa sunan Aliyu Akwai Bankwai. Abu ne wanda Aliyu Akwai ya fara bai kare ba, amma da ya zo ya ga bai kamata ya bar kayan gwamnati haka ta kasance a lalace ba. Don haka ya ɗauki mataki kuma ya gyara, gashi har ana yin amfani da su. Tunda shi gwamna duk abin da ya zai amfani jama'a shine abin da shi yake so. to haka ma da maganan hanya duka in Allah ya kai mu za a yi su tunda abin daga wannan office mu ne community development daga nan wannan kuma ayyuka sun shafi community development don haka mu ne masu yin shi don haka kar masu yi ta baba mu a shirye muke da mu sake koma mu sake sanar da gwamnati domin a ci gaba da abin da dama an so a fara
kwata kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta mu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima
to ga mallam ya shigo da nasihar Juma'a karshe wato labarai a takaice
to Aisha takaice ana sauran kasa da wata guda a yi zabe kamuwa da cutar COVID-19 da shugaba Donald Trump yayi ya sake dawo da batun annobar akan gaba a gangamin yakin neman zaben shugaban kasa yayin da gwamnati take kokarin kare martaban shugaban da yake murmurewa cikin gaggawa kwamitin yakin neman zaben sa na kokarin bayyana rashin lafiyar shi a zaman wata hanyar lashe zabe tun da ya dawo daga asibitin soja na Walter Reed Trump ya ɗaukaka kimarsa na shugaban ƙasa mai ci yayin da yake shirin dawowa bakin aiki a halin da ake jin kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump yake huskantar koma baya a ƙuri'un jin ra'ayoyi a ƙasar shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke kuma suka samu taimako da gwamnati ta yi wa sashen noma wakilin muryar Amurka Kani Farbot ta ce baicin annobar coronavirus batun taimakon cinikayya na cikin zukatan manoma yayin da suke shirin kada kuri'a a ranar 3 ga watan Nuwamba tsakanin shugaba Trump da abokin karawarsa na Democrat Joe Biden ma'aikatar aikin gona ta Amurka ta faɗa yayin da ake rikicin cinikayya farashin waken suya ya yi kasa da kashi 35 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019 ko kafin annoban coronavirus ta rage adadin da China take sayi.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima karfe 7 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8 agogon GMT da Ghana, za ku ji abokan aikin mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tsaya na gabatar da shirin, Subahiro Diodone wanda ya hada shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yau Aisha Tafula ce ke muku fatan alkhairi daga nan Washington DC. Sallama.